الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Laraba 16 ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 6 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratul yunus kafin darasi ne yau ba laifi in tambayoyi suka iya gabata na'am a takaice ita layya aini hudun wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade mana idan dabba ta siffanta da dai daga cikin su to baya halarta a yi layya da ita farko dai dabba wadda take mai ido daya duk dabbar da aka tabbatar da idan ta dai baya gani to baya halarta a yi layya da ita ko an yi bata yi ba kenan fa min babi aula al'amiya makauni an ce mai ido dai ba ta yi kenan makauni ya ma magana ta bata taso ba na biyu shine dabbar da take gurguwa wanda kuma gurguncin ta ya bayyana duk dabbar da aka sake ta aka kura ta aka ga tana tsangarawa baya halarta a yi layya da ita na uku shine dabba marar lafiya wadda rashin lafiyarta ta bayyana wanda an tabbata dabban nan ba ta da lafiya to wannan baya halarta a yanka ta a matsayin layya na hudu shine dabba ke kasassa ramamma wadda ba ta da mai amma bayan wannan aibi duk wani aibi kamar rashin haƙura ko yankakken kunne ko karyayyen ƙaho ko yankakken rutsiya waɗannan duka ba sa hanawa a yi layya da dabba illa kasancewar inda za a samu wadda take lafiyayya ƙalaushi yake amma in ba a samu wata wannan aibi baya hana a yi layya da ita na'am to salatul tasbihi bayani ya gabata a kanta darasi muka wuce da shi a cikin sunan Tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da amminsa al-Abbas ibn Abdul Muttalib cewa idan zai iya a kullun yayi wannan sallah salatul tasbih idan ba zai samu damar yin ta a kullun a sati yayi so daya idan ba zai iya yi a sati so daya a wata yayi so daya idan ba zai iya yi a wata so daya to a shekara ya samu koda so daya in haka nan bai samu manzon Allah ya ce masa kwata-kwata a rayuwarsa kada ya saki yayi ta koda so daya hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin sahih Tirmidhi kaifiyata tsayuwa ta farko bayan fatiha za a yi tasbihi 15 idan an duka ayi goma, idan an taso ayi goma, idan aka yi sujada ayi goma, in aka dago daga sujada ta farko kafin ta biyu ayi goma, idan aka koma sujada ta biyu ayi goma, idan aka dago a raka'a ta farko ko a ta uku kafin a miƙe sai ayi zama na hutu, a wannan zama na hutu za a yi goma. Idan ka lissafa a kowace raka'a za a samu tasbihi 75, sannan kuma sai ƙarshen raka'a ta hudu ake salancewa. Idan ka yi mulki gaba daya za ka samu tasbihi 100. Tasbihin da ya fi dacewa a yi shi ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Akwai tagiya, tunda akwai zama na farko akwai kuma zama na ƙarshe, dole sai an yi tagiya. Wai wankan juma'a ya kai matsayin cewa idan mutum bai yi shi ba ba shi da juma'a. A wankan juma'a ibada ce mai zaune da gindin kanta, ita ma kuma sallar ibada ce mai zaune da gindin kanta. Wankan juma'a wajibi ne, rashin yin shi baya nuna cewa baka da ladan juma'a. Idan mutum ya bar shi ya bar abin da Allah ya wajabta masa. Kamar mutum ya maka alkhairi kace ka gode masa, wai kam mutum ya maka alkhairi kace ka gode yace a Allah ne abin godiya. Kware ya halatta a gode ma mutum, ba kuskure ba ne ba in mutum ya maka alkhairi ka ce ka gode masa. Domin akwai hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurin nasa la yashkurillah, duk wanda baya gode ma Allah baya gode ma jama'a ba zai gode ma ubangijinsa ba. Idan mutum ya maka alkhairi to abinda ya dace ka ce masa kai godiya. Amma a farko abinda ake bukata a cikin tunaninka ka sanya wannan alkhairi da aka maka Allah ne ya kaddara maka, shi ya fi cancanta game da yi masa godiya a karan farko. Allah ne, haka za ka tabbatar da wannan godiya a cikin zuciyarka. Sannan shi wanda ya maka alkhairin ba laifi ka kan iya ce masa ka gode, wannan ba kuskure ba ne ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk abinda za a maka na alkhairi to dole ka yi godiya a kan haka, kamar yadda yake cewa man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau an qad kafa'tumuhu aw kama qala. Shi duk wanda ya muku alkhairi maza Allah ya ce ku yi kokarin sakauta masa, nan ita ce godiya. Idan ba ku samu ba abinda za ku sakauta masa, maza Allah ya ce ku ci gaba da yi masa addu'a har a kai lokacin da za ku ga cewa kun sakauta masa akan alkhairin da ya yi. Don haka cewa na gode ba kuskure ba ne ba. Warai kuma hisnul muslim, addu'a ta shiga masallaci daban ta fita daga masallaci daban. An gane ko wanda kowace ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sabani ga wasu in za su shiga masallaci sai su ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, wannan ba wurinta ba ne ba. Iya addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shiga masallaci ita ake bukata mutum yayi. Haka idan zai fita akwai ta musamman, wanda kuma shiga masallaci ana shiga ta kafar dama, kamar yanda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mana da haka. Idan za a fita hallo sai a fita ta kafar dama. Wai mutum idan yana da janaba yana iya karanta sura ta Al-Qur'ani. Jumhurin malamai suna ganin cewa baya halatta mutumin da yake da janaba ya karanta Al-Qur'ani, sai dai kamar aya ɗaya zuwa biyu akan fuska ta neman tsari ko kuma kafa hujja. Amma ka tambaya to ba laifi kakan iya zawa da aya daya zuwa aya biyu koda kana jin tajanaba domin kafa hujja tare da cewa duk dalilan da suka dogara da su akan haramta ma mai janaba karanta alqur'ani ko macen da take cikin jinin al'ada ko nabiki babu dalilin da zai iya zama hujja gaba daya dan haka wasu malamai suka ce babu dalilin da ya haramta ma mai janaba karanta alqur'ani dan haka da yawa daga cikin magabata suna ganin halacci mai janaba yake iya karanta alqur'ani ko mace lokacin da take cikin jinin al'ada ko jini wanda yake nabiki tare da cewa su kansu jumhurin sun tafi akan cewa ita mai janaba wannan mai mace wanda take cikin jinin al'ada ba laifi takan iya yin tilawa dafa alqur'anin ne ba za ta yi ba to hatta da hana ta dafawar babu dalilin da zai iya zama hujja akan haka na'am kamar ni wai mutum idan zai kwanta ya sanya karatun Qur'ani yana sauraro wannan abu ne mai kyau ya zamanto mutum yana da lokaci na musamman domin sauraron Al-Qur'ani na'am baya daga cikin sharadi na ingancin azumi wato yin sahur yin sahur matsayin shi sunna ne sharadin ingancin azumi in na farilla ne shine kwana da niyya idan na nafila ne koda bayan alfijir ya keto koda gari ya waye rana ta hudu kana iya yin niyya a wannan lokaci in dai ka waye gari baka ci baka sha ba kana iya yin niyya a wannan lokaci ka wuce da azumi dan haka kasancewar shi yin sahur sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma akwai albarka tattare da shi kamar yadda yake cewa tasahharu fa inna fis sahuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur manzo Allah yace akwai albarka an gane ku kenan mutum yakan iya yin duri ne sawa'a na azumi na farilla ko azumi na nafila in dai ya riga ya kwana da niyya kenan in a azumi ne wanda yake na farilla ya halatta mutum ya wuce in kuma azumi ne wanda yake na nafila ko da an waye duri ne to a wannan lokaci mutum yakan iya yin niyya domin shi ma dalili ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa azumin nafila baya buƙatar kwana da niyya ko da an waye gari mutum yakan iya yi ya wuce
hadari ya dan taso ko ya yake ci
to na'am
wani malami na yi yana wura don ka bi ba ne mai yin kuma ta suka suka
yi
sai kai kai sai kai
sai kai
sai kai wani masu da ta yi
kai ma yi za ka yi
haka yi ci ya kama da hujja wai imamu wasa ji domin akwai
wai wani yake fadar cewa in ka bi limamin da yake alƙanutu a sallar asuba kai ma yi za ka yi dalili sai ya ce ai an sanya limami don a yi koyi da shi an sanya limami don a yi koyi da shi a kan abin da ya tabbata a shari'a ba a kan abin da bai tabbata ba idan limami na aikata abin da bai tabbata a shari'a to baya halatta ka yi koyi da shi insha Allah nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya